السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بيان يومه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من ساكي عدوى أولا ينبتينا رانا العربا يومنا تقص قوة رمضان إجراء دمودية لدى اليهود دا أربعين دا بقل وان دي لوليد دا شرين دا بير قوة بير ميلادية دبوبي دا شرين دا شدا gabanin mu fara tafsiri akwai tambayoyi ga marhaka. Wannan yana cewa malam wanda yana da aure yana da wanda ba shi da aure sai ba kama su ba, shin hukuncin da aure ya fada da jefewa? Ma'ana dai yana magana cewa ba a kama su ba, to kamar hukunci ya wajaba a kansu, yana nan a kansu, ko kuma idan suka tuba shikenan hukuncin ya soka akan su, ma'ana sun aikata laifi na zina amma suka tuba, daga baya tsoron Allah ya zo wa mutum ya tuba ya koma zuwa ga Allah ya roki Allah gafara, to wajibi ne sai ya je an tsira masa da haddi ko kuma shikenan. Abinda malamai suka yi bayani, duk wanda ya tuba ya bar zunubi kuma tuba na gaskiya, ba tuba da niyyar zai koma ba ko kuma tuban da ba da gaskiya yake ba, ya cika sharaɗin tuba ya nadama kan abin da ya wuce, ya bar zunubi yayin da yake ciki, ya kuma kulle a zuciyarsa cewa ba zai koma zuwa ga wannan zunubi ba, to shikenan ana fatan Allah zai yafe masa, domin babu wani zunubi da Allah baya gafartawa. Idan ka ɗauki shirka da kisan rai da zina su ne manya-manyan zunubai masu girma, to Allah ya ce wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil-haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa asama يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وقولنا آية أخيري تكي الله يجير أيها الدبائن سمو من باسعي باسع على الله دون وجن بوتا لا يدعون مع الله إلها آخر سنو ولا يقتلون النفس التي حرم الله باسع كشي رد ألا يا حرم تا أكشي والنبي شنشت أكشي وباسع كسن كي sannan Allah ce wala yaznun ba sa yin zina wa man yaf'al zalika duk wanda yayi wannan abinda aka lissafa ko ɗaya daga cikin waɗannan laifuka yalqa asama zai gamu da zunubi zai gamu da azaba yudha'afu lahu al'azabu za a ninka masa azabar yawmal qiyama wa yaqdud fihi muhana zai dawama a ciki ma'ana zai dade a ciki shine al-khuldu adam domin in mutum bai halatta zunubi ba bai zama kafiri ba wanda ko ba kafiri ba zai dawama a wuta ba sai Allah ya ce illa man taba sai wanda ya tuba wake nan akwai magana tuba yayi wancan laifin ya tuba wanda ya tuba Allah yana yafe mai illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim katama rabbukum ala nafsihi arrahma kamar yadda Allah yake wada cikin suratul an'am katama rabbukum ala nafsihi arrahma أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم دون يعيك تونا ممونا أيدي أشكمك مثل جاهلك يتوبيكم أزوى قال لك أن الله مغفر أنه مجدك ما قال لي لي أي متى حدي وعلى ملك في كتا أن لا يسكر تاكيك شيء ما يسكر تكن شما بقاك أما لا زيجي سامع الكالي يشي شيء يكذا أمي حدي sunan kuma wajibin alkali da ya tsayar da abin da Allah ya yi umarni, amma wanda Allah ya fitirta to ya gode wa Allah ya dore akan wannan su baka da koma sai wannan yana maganar cewa ya rubuto takarda mai tsawo amma dai tambaya dai shi kauran neman addu'a ne tambayar yana cewa akwai abinda wasu mutane suke yi suna ganin ba zalili bane kamar wani abu ne da ake amfani da shi mai suna dan billa ina fahimta ko na gane abin da ya rubuta da dan ko mistara komi za ka gasu kamar suna shakawa suna takawa a baki yana ba su caji ina ce wallahi addalin dijai za ka gani suna amfani da shi kamar a kurkura wai maganin sanyi ina bai ci tambaye shi wani abu ne ake shakawa a hanci wanda kuma yana sa mutum kila ya ji kanci ba daidai ba ko wani abu makamancin haka to ni abin da zan ci idan abin yana gusar da hankali duk abin da mutum zai ci hankali ke gushi to wannan abin giya ne kuma haram in dai zai ci gusar mai da hankali manzo Allah yana cewa a hadisi ma askara qalilu wa kathiru haram duk abin da zai sa mai kadan da yawan shi da haram da dai shi ne da haka wannan yanzu sai a koma zuwa ga abin a ga yadda yake idan yana kawar da hankali ya haram abu na biyu in yana cutarwa ko da baya kawar da hankali amma mutum ya sha zai kamar wannan a kurkura din yadda nake jin ana maganganu har ba hukumar da ke yakar NDLE ko su ma sun sanya shi cikin abubuwan da suke kamawa saboda cutarwa da yake to haramun ne mutum ya amfani da abin da zai cutar da shi da haka shi ma wannan da suke faɗa da in mutum ya shaka zai cutar da shi a lafiyar shi zai cutar da shi ko yana kawar da hankali to haramun haramun ne baya halatta mutum ya amfani da shi ko da yana masa maganin wani abu to sai ya bar shi dan ba a yi magani da abin da yake haram sai na abin da yake na halal ga shi nan da yawa sai ya magani da shi sai ya bar shi to sauran kamar da na faɗa neman addu'a ne wanda ba shi kaɗai ba dukan muna sa kanmu cikin addu'a muna roƙon Allah ya biya mana bukatunmu gaba ɗaya duk wani wanda yake da bukata ta alkhairi muna roƙon Allah ya biya masa sai wannan yana tambayar cewa za a ga ma'ana wasu mutane ana sallah a masallaci kuma suna kusa da shi ko suna sallar su daban suna sallar su daban ya abin yake to wannan yana koma zuwa gare su ya kamata a tambaya idan dai mutum yana cikin masallaci ba daidai bane ya koma gefe yana wata sallah daban idan kuma har yayi to akwai bukatar mutane su mutu sallah yi idan sallah shi bai samu ba ya zo ana da asar shi bai samu azhar ba to ba daidai bane ya koma gefe ko dai ya shiga a wannan da shi idan mun dawo magana da malamai da wasu malamai da suke cewa jeran da sallah ba wajibi bane ko kuma ya shiga da niyyar azhar tunda sallah iri ce shi surar sallah iri ce shi da azhar da asar niyya ce ta bambanta su amma surar iri ce shi yadda ake raka'a hudu wannan haka ake hudu yadda ake zama a biyu wannan haka ake to sai ya shiga da niyyar azhar an gaba kuma sai ta ce na asar kun ga ba zai zama ya bada wani sura ba idan ba a san mutum yana guri inda ana ganin shiga mutane ana sallah shi kuma ko yana zaune ko kuma a yana sallah shi daban dan wannan zai bada wani sura da wani hoto daban zai jawo zargi da wani abu makamancin haka idan ba zai yi sallah ba sai ya shige inda ba za a ganshi ba ba wanda ya san yana gurin ba zai kina nan cewa wani ne bai yi sallah ba ko kuma wani ana sallah yana yin sallah daban dan haka wannan yana da kyau mu kiyaye don kuma jami'i kake so ku yi kai da wasu jama'a ka zo ka tararo suna yi ana yin sallah a masallacin da yake da limami ratibi to ko dai ka shiga a da kai ka mai ta maka biyani ko kuma ka bari idan an gama amma masallaci na kan hanya ko na kasuwa inda ake buɗe shi a wanda ya zo yi sallah ya tafi wanda ya zo yi sallah wannan ya halatta a jami'i ko da na waje ba ne ko da wani adadi ne kinda na kan hanya ne dama na matafiya ne to in aka ce in aka yi sai ba za a ƙara yi ba to kaga an kuntace abin da haka wannan ba laifi da an gama jami'i wani ko kuma wani gurin za ka je ka tara wasu suna magariba wasu suna isha
domin surar sallah ta bambanta ba da za'i mai magariba ya mai sallar isha inda surar ta bambanta to za ga wannan suna magariba wannan suna isha amma in surar giri ce ce kamar azhar da asar sai mutum ya bi da niyya kullum babu wani abu a magana mafi inganci sai yake magana masu harka da daddare kamar yana magana ya za su sallar tarawih su za su duba su bane su za su duba idan zai tafi tsaro kaya ya yake ba wani yake sa ya kudan masa ba ko ya rufe to nan ba sai ya rufe zai sallar shi ba idan kuma baya son ya rasa sai ya samu wani ce da Allah kudan min da kayan nan sai ya je ya ibada bai dai dace mutum saboda neman duniya kuma ya rasa wannan alkhairi da yawa gaba ɗaya ba a ce ana tarawih har ramadan ya shigo ya gari ba kai ko ɗaya ba hujjar ka kurin kana neman kuɗi a lokacin ya kamata ka ciza ka hura ba za a hana ka neman kuɗi ba idan ba ka so ka rage sai ka nemi wanda zai kula maka sai ka je kai sallar ka dawo idan kuma ka ga ba matsala sai ka rage ka je kai sallar duka inda ake dadewa a sallar awa ɗaya ne awa ɗaya da kwata an gama da sallar isha din da sallar tarawih din za ga wuraren da ake cewa awa ɗaya da rabi ana yi ba su da yawa to kaga ka ba da wannan lokacin ba wani abu ne da haka kai za ka duba ba za ka yi wa kanka wannan ba in kuma ka ga duka haka akwai wannan to in kai sallar isha ka dawo ka buɗe shagonka in ka gama ka je gida ka buka kwanta sai ka yi ya halatta ita tarawih sallar nafila ce ba wajibi ba ne sai an yi ta a jami'i in ka san za ka iya yi a gida in ka koma kafin kai bacci to ba laifi isha ka zo kai jami'i in an gama isha ka dangura harkar ka idan dare ya ka koma gida da daddare karfe 10 ne 11 ne sai kai nafila ka gurgudan abinda Allah ya sauke maka kai wuce ranka ka kwanta to kaga dai alkhairin bai wuce ka ba tunda ba wani bane sai ka zo ka yi ajami amma ka bari gaba ɗaya da hujja cewa kana neman kudi a lokacin to zai zama alkhairi mai yawa ya wuce ka koda babu wani zinubi da zaka dauka to amma alkhairi mai yawa ya wuce ka wanda yake mai hukuncin wanda idan zai zauna yake cewa ya rasulullahi to sai a tambaye shi yake nufi da fadakan ba idan neman taimako ne da neman agaji to ana nema gurin Allah ne Allah ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in manzo Allah ya ce idan sa anta fas'alillah ko idan sa anta fasta'in billah da haka in mutum zai fada da niyyar neman agaji to yace ya kira Allah yace ya Allah ko yace bismillah shine abin da yake daidai ba kada ya kira wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai umarni a irin waɗannan abubuwa da sunan shi ba da haka mutum ya kira Allah shine abin da yake daidai wallahu a'lam har yanzu muna cikin suratul zumar jiya mun tsaya kan aya ta 32 inda za mu tashi insha Allah ta'ala aya ta 33 amma za ka dawo faman azlamu aya ta 32 bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم إنما مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون
نعم الله يقول فمن أظلم ممن كذب على الله وليه يفزالك معنى باب وليه يفزالك يد وليه يوى الله كريان وكذب بالصدق يقوم قريتا دا جسكيا إذ جاءه يعين دا جسكيا تذو مسا عليك في جهنم مسوى للكافرين يذا أتكم ترجع أنما باب مقومة باب مذوني دوالا جسكي كافرين وانا آية بيان سياغ بات جيا سيالا شيء والذي جاء بالصدق wanda yazo da gaskiya kuma wanda yazo da gaskiya wa saddaqa bihi kuma ya gaskata da wannan gaskiyar ulaika waɗannan humul muttaquna sune masu tsoron Allah masu kiyaye dokokin Allah lahum ma yashauna inda rabbihim suna da abinda suke so a wajen ubangijinsu zalika jazaa'ul muhsinin wannan shine sakamakon masu kyautatawa liyukaffira Allahu 'anhum aswa allazi 'amilu saboda Allah ya kankare musu mabimunin abinda suka aikata wa yajziyahum ajrahum ya saka musu kuma ladansu bi ahsanil ladhi kanu ya'malun da mafi kyan abinda suka kasance suna aikatawa bayan Allah madaukakin sarki ya bayyana mana cewa babu azzalimin da yafi wanda yi wa Allah dariya yace Allah ya ce alhali Allah bai ce ba yace Allah ya hana alhali Allah bai hana ba ko Allah ya halatta alhali Allah bai halatta ba ko ya kutsa cikin littafin Allah ba tare da ilimi ba yana fassara shi yana ambaton abin da ya ga dama da sunan cewa shi ne abin da Allah ya faɗa wannan babu wanda ya kai shi zalunci Allah ya ce kuma dadin dadawa wa kazzaba bi sirri ya ƙaryata gaskiya ya ƙaryata abin da ya mutu bai imani da shi ya ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallama ya ƙaryata hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ƙaryata abinda ake gaya masa na gaskiya to wannan babu wanda yafi wannan zalunci sai Allah ya ce alaysa fi jahannama maswan lil kafirin yanzu a cikin wutar jahannama babu makoma babu mazauni ga wanda suke kafirai anan kabe da muke bayani wanda yana da aikin kafirai yiwa Allah kariya aikin kafirai ne ƙaryata gaskiya da tazo daga wajen Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce wallazi jaa bisidiki kuma wanda yazo da gaskiya wa saddaqa bihi kuma ya gaskata da wannan gaskiya din anan wasu malamai suka ce allazi jaa bisidiki wanda yazo da gaskiya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai suka ce wa saddaqa bihi ya gaskata gaskiya din shine ma'ana wanda yayi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce wallazi jaa bisidiki kuma wanda yazo da gaskiya suka ce mala'ika jibril wa saddaqa bihi ya gaskata gaskiyar shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama wanda yazo da gaskiyar mala'ika jibril yazo da alqur'ani yazo manzon Allah da shi ko manzon Allah ya gaskata da wannan alqur'ani din wasu suka ce a wallazi jaa bisidiki wanda yazo da gaskiya ma'ana yazo da gaskiya shine wanda yake la ilaha illallah duk wanda ya faɗi wannan kalma yana mai imani da yake yazo da gaskiya wa saddaqa bihi kuma ya gaskata da shi ma'ana ya gaskata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai zama zamiri anan zai koma zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda kace wallazi jaa bisidiki allazi dinna bi ma'ana allazina ma'ana waɗanda suka zo da gaskiya domin allazi tana zuwa da ma'ana allazina allazi mutum da yake nan wanda allazina waɗanda suka ce anan jam'i ake nufi saboda me gaba Allah ya ce ulaika kun ga jam'i ne hum almuttaquna jam'i ne da ka allazi din can tana nufin allazina kamar fadin Allah masaluhum kamasalil ladhi tawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu zahaba Allahu bi nurihim hif wannan dalilin da yayi nuna can jami'i yake nufi da wancan lafazin allazi din da aka kace anan allazi din abinda ake nufi wadanda suka zo da gaskiya suka ce ana nufin annabawa wa saddaqa bihi ana nufin suka gaskata da wannan gaskiya din ana nufin mabiya ma'ana annabawa sun zo da gaskiya mabiya sun imani da shi da aka duka wadannan maganganu ne na malamai da ma wasu wanda ba ambata ba suka ce wallazi jaa bisidiki wanda ya zo da gaskiya ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa saddaqa bihi ya gaskata da gaskiya da ana nufin sayyidina Abubakar ma'ana manzon Allah ya zo da gaskiya sayyidina Abubakar ya gaskata shi to amma dai ayar abin da yake ka inganci shine ayar ta gane kowa da kowa duk wani mu'mini da ya gaskata annabi sallallahu alaihi wasallama yayi da abin da manzon Allah ya zo da shi to wannan ya gaskata annabi shi ya zo da gaskiya shi kuma wannan musaddaka bi ya gaskata wanda ya zo da gaskiya din sai ya zama wallazi jaa bisidiki wanda ya zo da gaskiya ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani wanda yazo da gaskiya kuma bayan manzon Allah ne bai kai manzon Allah ba manzon Allah ya ce kowa zuwa da gaskiya domin yazo da alqur'ani yazo da hadisi yazo da abu daga wajen Allah sai zan manzon Allah da yazo da gaskiya wa saddaqa bihi ya gaskata da shi mana shi kuma mu'mini ya gaskata abinda manzon Allah yazo da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ka ce jama'a ayar tana nibin abinda wanda yazo da gaskiya manzon Allah sannan ya gaskata da gaskiya din sune abinda mu'minin sai na imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ibnu kathir rahimahullahu ta'ala yace wa rasul sallallahu alaihi wa sallam awla dafi bil dukhul fi hadhihi al aya fi hadhihi al aya ala hadha al tafsir manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi fi kowa cancanta shiga cikin wannan aya fa innahu ja'a bis sidq yazo da gaskiya wa saddaqa al mursalin kuma ya gaskata manzali da haka manzo Allah ya zo da gaskiya kuma ya gaskata manzali sai ya zama wallazi ja'a bis sidq kuma wanda ya zo da gaskiya manzo Allah wa saddaqa bihi kuma ya gaskata da wannan gaskiyar shine ya gaskata manzali wa amana bima unzila ilayhi min rabbihi ya yi imani da abin da aka saukar masa daga ubangiji والمؤمنون حقا المؤمنين ثم كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ذلك في زمان آية تعجبي أنا نبي من ذن الله المؤمنين وأن التجدد دعبين من ذن الله يذورشي صلى الله عليه وسلم وأن التجدد دعبين من ذن الله يذورشي سكى جدد على القرآن suka gaskata abinda manzo Allah yazo da shi Allah ya ce ulaika wadannan humul muttaqun sune al muttaqun sune masu kiyaye dokokin Allah sune masu tsoron Allah law ma yasha'una inda rabbih suna da abinda suke so a wajen ubangiji mana kamar yadda ayi da dama suka nuna in an shiga aljanna babu wani abinda dan aljanna zai yi ma na ni'ima da jin dadi da kwanciyar hankali da zai rasa duk abinda yake ma zai same shi kamar yadda Allah ya fada a cikin wurare da dama da haka dukkan abinda suka nema zan samu a dukkulake nan ba sai an yi tafsiri ba babu wani abinda za su nema su rasa law ma yasha'una inda rabbihim zalika wannan sakamako na samun abinda suke so a wajen ubangijin su jaza'ul muhsinin sakamako ne na masu kyautatawa masu kyautatawa nan sune al-muttaquna masu kyautatawa din nan shine abinda manzo Allah ya bayyana abin da ake kira al-ihsan shine ka bauta wa Allah ka annaka tara kamar kana ganin Allah fa in lam takun tarahu fa innahu yara idan ba ka ganin shi to shi yana ganin ka duk wanda ya taka wannan matsayi to ya taka matsayi na al-ihsan yayin da yake sallah yana yin sallah kamar gashi ga Allah yana kallon shi ko da baya kallon Allah to yana ji a ranki Allah yana kallon shi to da ka zai kyautata sallar yayin da duk abin da ya kamata a yi to wannan shine al-ihsan ihsani kamar yadda muka shayi bayani yana shiga cikin tsakanin bawa da Allah tsakanin bayi da Allah akwai al-ihsan shine bayi su bauta wa Allah kamar suna ganin Allah in ba ka gani shi to Allah yana ganin shi akwai kuma al-ihsan tsakanin bayi da bayi tsakanin uba da da tsakanin uwa da yarta tsakanin miji da mata tsakanin makoci da makoci akwai abin da ake kira al-ihsan kyautatawa to su waɗannan al-muhsinuna din suna da ihsani tsakanin su da Allah kuma akwai ihsani tsakanin su da bayin Allah akwai kyautatawa tsakanin su da bayin Allah sai Allah ya ce li yukaffirallahu anhum aswa alladhi amilu saboda Allah ya kankare musu mabimunan abin da suka aikata mana abin da suka aikata na shirka ko abin da suka aikata na zulumi kafin su gane suka gane suka koma zuwa ga Allah to ubangiji ya kankare musu wa yajziyuhum ya saka musu ajran ladan su bi ahsani alladhi kanu ya'malun da fiye mafi kyan abin da suke aikatawa kamar yadda a wani gurin Allah ya gaya mana yan aljanna ga irin sakamakon da zai musu kamar yadda ya faɗa nan ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabi aljanna wa'd as-sidq alladhi kanu yu'adu da haka in aljanna Allah zai yafi musu awwal da suka aikata wadannan mu'mine wadannan masu kiyaye dokokin Allah kuma zai saka musu bi ahsan mafi kyan abinda suka aikata domin ladan da Allah zai ba mu ladan da Allah yake ba wa mu'mine lada ne fiye da abinda su suka aikata duk abinda aka baka na lada fiye da abinda ka aikata kamar yadda hadisi ya nuna ba ma wanda aikin shi zai kai shi aljanna dan ina aiki yake balantana ya biya kudin aljanna ko balantana ya biya aljanna domin sai ai kana biyan aiki ne kana biyan aiki ne idan ka ka idan ma'ana kana biyan aiki ne zaka iya biya gurgudan abinda aka yi maka to kai Allah ya maka ji ya maka gani ya baka lafiya ya baka kaza ya baka kaza wadannan ni'imomi da Allah ya baka yaushe kake biyan su wannan tana kuma har ka samu kari to amma sai bawaye sallah yi azumi yi imani yi takawa sai kuma Allah ya bashi aljanna ma'ana Allah ya bashi fiye da abinda ya aikata da Allah ya ga dama ya ce to ka biya ni'imar ji ko ka biya ni'imar gani kana da wani abu a duniya da za ka biya wannan ni'imar babu ta inda za a gane haka idan mutum ya rasa wannan ni'imar zai yi a duniya yin idami da wannan ni'imar wanda Allah ya karbe ganin shi ko ya karbe jin shi ko ya karbe kafar shi ko hannun shi kana ganin da za a ce ga ya ba da abin da ya mallaka a dami da wannan ni'imar ba zai bayar ba zai bayar ashe kai bawa baka da abin da za ka biya wannan ni'imar to amma duk da haka in kai sai Allah ya karba kuma ya baka lada to Allah yana sakawa bayi ne bi ahsanil ladzi kanu ya'maluna idan kai aikin lada tashin farko goma ake baka ladan wannan aikin goma ake baka in kai sallah yanzu kai sallar al'asar Allah ya karba zai baka ladan sallar al'asar goma shine matakin farko man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha daga nan kuma Allah yana dinkawa yana dinkawa yadda ya ga dama wani za ga an bashi ladan sallah goma wani a bashi ladan sallah 20 wani a bashi ladan sallah 30 har zuwa dinki 100 ba ko duk Allah yana dinkawa bai to da wannan ne mutum zai shiga aljanna in ba haka ba sai ya ga mutum zai shiga aljanna kana kullun ka tashi zaka yi laifi ka tabo shan ka sani baka sani ba to amma duk da haka kuma ka mutu sai Allah ya cikan kai kai ga aljanna saboda rahma da jin kai na Allah madaukakin sarki da haka a cikin wannan ayoyi akwai kira zuwa ga gaskata abin da manzon Allah ya zo da shi da kuma mutum ya zama mai gaskiya gaskata abin da manzon Allah ya zo da shi na tauhidi bin abin da manzon Allah ya zo da shi da kuma gaskata shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan a cikin wannan ayoyi akwai abin da yake tabbatar da cewa yan aljanna babu wani abin da za su nema su rasa ni'ima ce ta dindindin sabani a nan duniya duk mulkinka duk kudinka duk yadda kai wata rana za ka yi neman wani abu ka rasa ka neme shi ka rasa ko dai na rayuwar duniya ko kuma a jikinka Allah ya karbe lafiya ka kana neman lafiya yanzu babu sai ka je likita sai ka je kaza in Allah ya ga dama ya dawo maka da ita za a waye gari da kudinka ka ce kaza nake so a ce babu sai an je an nemo kila an fita a samu kila kuma a ce babu sai an je gari kaza ka nema dai ka rasa to amma yan aljanna Allah ya ce da umma ya sha'una illa rabbihim sannan a cikin wannan aya akwai abin da yake nuna a kyautayi kyautatawa ta Allah madaukakin sarki ta yadda yake sakawa bayansa a lada fiye da abin da su suka aikata sai Allah ya ce ni
alaysa Allahu bikafin 'abida wa yukhawwifunaka bil ladina min duni wa man yudlil Allahu fala lahu min had
na'am Allah ya ce alaysa Allahu bikafin 'abida ashe Allah madaukakin sarki bai isar wa bawansa ba وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِ سُنَا تُرَشَدْ دَكَيْ دَوَدَدْ دَسُكِي كُمَا بَيَنْ أَلَّهِ وَمَنْ يُجْلِلِ اللَّهُ وَنَّا أَلَّا يَبَتَبْ فَمَا لَهُ مِنْ هَاتْ مِنْ دَوَنْ مِنْ شِرِيَدْ دَشِي كَادِرَيْ سُنْكَ سَنْشِي سُنَا يُوَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَا بَرَازَنَا تَشِي وَاتِنْدَ كَوَا سَرْدَ عَبِنَّ مُكِي كَيْ نَبَوْتَا وَكُمَا كَمْ كَأَيْبَتَا سُنْ كَنُونَ تَشِي وَبَاسَ جِي بَاسَ غَنْ بَاسَ أَمْبَانَرْ وَبَاسَ شُوْتَرْ وَا to lalle ka sani waɗannan gumakan da kake gani za su ɗaukarsa za su yi ma kaza za su yi ma kaza suna tsoratarwa cewa tunda aka yi wa ababen bautar su kaza to ababen bautar za su yi wa annabi kaza to shine ana Allah ya ce alaysa Allahu bikafin 'abda ashe Allah bai isar wa bawan shi ba wannan istifhami ne amma tabbatarwa ne Allah ya isar wa da bawan shi babu wani abin da za ku yi masa da haka dan ya zo da gaskiya ya yi bayanin gaskiya to ku ba ku sani da ku da ababen bautar ku ba ku cutar da shi ba ba wani abin da za ku yi masa. Allah ya wadatar da shi, ya kare shi, kamar yadda Allah ce wallahu ya'simuka minan nar, Allah zai kare ka daga mutane. Farkon lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai na tsayawa a bakin dakin shi, a bakin gidan shi, suna kula da manzo Allah kada wasu zo su yi manzo Allah abin da ba haka ba. Amma da Allah ya ce wallahu ya'simuka minan nar, shikenan sai kowa ya tafi. Allah ya ce zai kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, da haka kuma Allah ya bashi kariya din. Ya inganta a hadisi, wani mutum ya sami manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gidan Nishiya, takobi na rati sai ya dauka na Annabi sallallahu alaihi wasallam, ce waye zai kare ni daga gare ka, yace manzon Allah waye zai kare ni daga gare ka, sai manzon Allah yace Allah. Sai an ce ga makarkar wannan da nan takobin ta bada kasa, bai yi yin wani abu, sai manzon Allah ya dauka, sai ce to kai kuma wa zai kare ka daga gare ni, sai ya ce manzon Allah yace to je ka, ya kyale shi. To a mahalli shayara nan manzo Allah ya ce Allah ne zai kare, kuma Allah ya kare shi, da haka an kulla ya zai wa manzo Allah kaza tun a garin Makka, za a kashe shi, Allah ya fitar da shi, a daure shi, Allah ya fitar da shi, ai kaza Allah ya fitar da shi. Manzo Allah ya dawo Madina, a Madina ya gamu da mutum guila daban-daban, akwai lokacin da Yahuda suka yi shiri cewa tunda manzo Allah ya zo Bani Quraiza, tunda ga manzo Allah ya zo gurin mu, ya zo area mu, ya zo unguwar mu, abinda za a yi wani kaza da ya ka turo masa dutse ya kashe. Manzo Allah yana zaune a gindin garu mai san abin da suka shirya, suna yin wannan Allah ya sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Dan da manzo Allah ya tashi ba gurin abin da suke yi bai faru ba. Haka nan a wurare da dama, har wanda ta ba manzo Allah guba, kunga wannan abun bai cutar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, Allah ya kare shi. To dan haka shine ana abin da Allah yake faɗa. To kuma wannan har wa yau ya hada kuma da duk wanda ya dau tafarki na Annabi sallallahu alaihi wasallam, yayi imani da manzon Allah, ko yake kira zuwa ga tafarkin Annabi sallallahu alaihi wasallam, to ya tsaya kullun ya rinka lamarin shi zuwa ga Allah, kada wani abu ya tsura shi. Yana yin da'awa ko yana faɗin gaskiya, shi ne ya kan abin da yake daidai. In ya tsaya kan abin da yake daidai, to Allah yana tare da shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Abdullahi dan Abbas, yace wa'ala annal umma لو اجتمعوا عليك على ان يضروك بشيء لن يضروك بشيء الا بشيء قد كتبه الله عليك. كسني ده الامه gaba daya za su hada kan su cutar da kai da wani abu, manzo Allah ya ce ba za su cutar da kai ba sai da abin da Allah ya rubuta maka. Haka nan da za su hada kan su amfanar da kai da wani abu, ba za su iya amfanar da kai ba sai da abin da Allah ya rubuta maka. Sai dai wannan kuma baya hana ruko da sabbi, yin mai da lamari zuwa ga Allah da dogara ga Allah baya hana kuma mutum ya dau sababi. Me yake sababi? Shine mutum ya bi abin da Allah ya tsara na kariya. Kada mutum ya ce tunda na dogara ga Allah a ce ai ana fada a can kan titi fada ake yi, ce ai na dogara ga Allah kullum ka ce bari mu ci, wannan kuma kuskure ne, domin ai komai yana da sababi. Ka dogara ga Allah kuma kai riko da sababi. Idan ga musiba kada ka je ka sanya kanka cikin musiba, kada ka je ka shiga bala'i ka ce ai na dogara ga Allah. To ai anan kuma baka yi ruko da abin da Allah ya umarni na ruko da sababi ba. Kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ai Allah ya ba shi kariya, amma Allah ya ce hijira ka bar garin. Kuma da yanzu ke daga garin Makka da ya kunje ta Madina kai tsaye, sai ya shiga kogo ya boye, ya kwana uku a cikin kogon saboda ɓata sawu, dan idan ya fita ya kama hanya za su fito su kama hanya din su ma. Masu neman su kashe za su tarar da shi, sai aka ce ya shiga kogo, ya shiga kogo da ya kwana uku da ya tashi tafiya, sai ya dau dan rakiya wani kwararre a sanin hanya, ya bi da shi hanya ta daban ba inda ake bi ba. Duk wannan yana nuna mana riko da sababi. Da haka ce tawakkali ga Allah, ka yadda Allah ne mai karewa, ka yadda Allah ne mai bayarwa, amma kuma ka yi riko da sababi. Riko da sababi din yana cikin nau'i na tauhidi, domin shari'a ce ke umarni, ba za ka zauna ka ce wannan ba. To in kai riko da sababi kuma sai ka mai da lamarin ka zuwa ga Allah, sai ka san cewa to kuma duk abin da Allah ya tsora ba maka wa sai ya faru, duk abin da Allah ya rubuta mutum su ya same shi. Kullal yusi bana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana. To da haka anan ana da cewa kai ma bawa na Allah wanda ya yi imani da Allah, to ka dogara ga Allah madaukakin sarki, kada wani abu ya hana ka abin da yake na gaskiya. Sai ana Allah yake gaya mana wayu khawifuna, suna tsoratar da kai ya Rasulullah bil ladina min dunihi da waɗanda suke kuma bayan Allah ma'ana waɗannan mushrike kamar yadda muka ambata suna tsoratar da annabi cewa in ka madi kaza kaza zai same ka ba kuma abin da zai samu annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce inna ma zalikum ash-shaytan yukhawwifu awliya shaytan ne yake tsoratar da majibin sallama da yana tsoratar da wanda suka bi shi amma mu'mini ba zai fara cikin wannan ba da haka kada mutum ya damu da wanda ya faɗi gaskiya shi yasa kai mai da'awa cikin abin da zaka faɗa na gaskiya kada ka damu da maganar wani zai ce wai ka taɓa wani dan haka wani zai halalar shi zaka kama ka ko karamar shi zaka kama in dai abin da ka faɗa gaskiya ne ba wani abin da zai same ka shi ana kallon me ka faɗa me kace me ka tsaya akai in akan gaskiya ne kuma daidai kake to ka ci gaba da labarin ka fa iza azamta fa tawakkal ala Allah in dai ka kai azama ka dogara ga Allah ka ci gaba da yi ba abin da zai same ka sai abin da Allah ya riga ya rubuta maka amma abin tsoro shine mutum ya zama kan gaskiya yake ba to in mutum ba kan gaskiya yake ba kamar yadda muka karanta a baya babu shakka duk wanda ka taba haƙin shi kuma Allah ba zai kare ka akan wannan ba da haka wannan darasi ne ake ba mu na tawakkali da kuma tabbatarwa da cewa komai yana wajen Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce wa man yudlilillah wanda duk Allah ya batar fa ma lahu min hal bai da wani mai shiriya ba wani abin da zaka gaya masa ya gane cewa wannan gaskiya ce ya bi saboda me Allah dama bai rubuta masa karɓar gaskiyar ba da haka wannan ba yadda zaka yi kai ka cigaba da da'awa kada ka lura kada ka damu da duk abin da zai faɗa ko kuma abin da zai ci matukar kana san abin da yake na gaskiya kuma kana san abin da yake na daidai sai Allah ya ce
wa man yahdillahu fama lahu min mudil alaysa Allahu bi'azizin bil-intiqam
sai Allah madaukakin sarki ya ce wa man yahdillahu duk wanda Allah ya shirya fama lahu min mudil to bai da wani mai matarwa ba wanda zai matar da shi alaysa Allahu bi'azizin ashe Allah madaukakin sarki ba mawayi bane zintiqam ma'abucin kamu da daukan fansa akan wanda ya abin da ba daidai ba a wannan aya ubangiji yana tabbatar da dai bangaren wanda Allah ya matar ba mai shirye da shi to haka kuma man wa man yahdillahu duk wanda Allah ya shirya fama lahu min mudil ba wani wanda zai matar da shi duk wanda Allah ya rubuta wa sa'ada ya rubuta wa imani ya rubuta wa arziki na duniya da lahira to zai yi imani babu wani wanda zai matar da shi dan haka waɗannan da yake gani sun bace haka Allah ya rubuta musu amma wannan bai hada kai wa'azi kai gargadi ka karantar domin hujja ta tsaya akan su alaysa Allahu bi'azizin intiqam ashe Allah ba mabwayi ba ma'ana istifhami ne amma na tabbatarwa Allah mabwayi zintiqam mai tsananin kamu intiqam shine mutum yayi abu kuma Allah ya yi mai abin da yake ma'ana a kama shi da wannan abin da yake to Allah madaukakin sarki mabwayi ne ba wani wanda ya gagare Allah sannan Allah kuma mai kamu ne ga duk wanda ya abin da ya cancanta a kama shi wanda ya kafirci ya yi shirka ya yi girman kai ya kida'a ga Allah ya kida'a ga Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan Allah madaukakin sarki mai iko ne kuma mai kamu ne kuma ya kama shi ba zai iya kubcewa ba sai Allah ya ce
wa in sa'altum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah qul afara'aytum ma tad'una min duni Allah in aradani Allah bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurri in aradani Allah bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurri أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون
نعم الله يشكي ولئن سألتهم كما تبس حقيقة لا ذاك تنبيه من خلق السماوات والأرض waye ya halicci san mai da kasa la yaqulunna Allah za su ce maka Allah قل كشي أفرأيتم ما تدعون من دون الله لو كبان لا بال ودنا أولا كي موتاوا هما بايان الله إن أرادني الله بذره إن الله يلفيني دوت الشتاء هل هن كاشفات ذره ذات إياه تتر الله يلفيني لك أو أرادني برحمة كو يلفيني دوت رحمة جنكي هل هن ممسكات رحمتي سو ذات يلفي رحمة الله قل كشي حسبي الله ألا يا إسم عليه يتوكل المتوكلون كما قريش لألا ما سدو غروسك دو غرا أنا سياكي أنا وكما جم حنكني نوانا نوانا كي سنجبو تاوى ألا دا سكالي أيوكا ألا مدعوك تنسركي سميدا ما لنسكي بياني أكوي توحيد الربوبية توحيد الربوبية في لكالي تألا دا أيوكا أكوي أيوكا دا ألا لكالي kay yadda kuma na Allah ne shine kamar halittar sama halittar kasa saukar da ruwa rayawa kashewa azurtawa ba da lafiya duk wannan aiki ne na Allah ba wani da yake to daga cikin tauhidi kay yadda Allah ne kada yake wannan tauhidul lahi bi af'al kada yake Allah da ayyukan kay imani wannan ayyuka na Allah to wannan tauhidi shine kaso na farko kaso na biyu shine tauhidul uluhiyya kadai ta Allah da bauta kai yadda Allah ne kadai za a bautawa la sharika lahu wahdahu la sharika la sai kuma tauhidul asma'i was sifat kadai ta Allah cikin sunaye da sifofi wadannan kashe kashe guda uku duk inda ka koma ayoyin alqur'ani da suke magana kan tauhidi suna kewayawa ne a wannan gida ba wata aya da za ta yi magana akan tauhidi sai ka same ta na ɗaya daga cikin wannan kashe kashe in kace fadin Allah kun kace huwa Allahu ahad Allah shine daya ba wani sai Allah kaga bangaren abin da ya shafi kadai ta Allah da bauta da kuma kadai ta Allah da sunaye kai sai shine ahad da sibobi kai da cewa shine ahad kaga anan ana magana abin da ya shafi tauhidul uluhiyya da al-asma wa sifat ko kuma ai maganar ayyuka a ce Allah ya halicci sama ya halicci kasa خلق السماوات والارض wannan abin da shafi tauhidul rububiyya ce to duk inda kake ka dawo anan magana tauhidi take ba wata aya da za ta zo tace daga waɗannan kashe-kashe guda uku malamin sun kasance gida uku ne saboda kusanto da fahimtar mutane saboda kusanto da ma'ana wannan na cewa Ibn Taymiyyah ya fara kafa tauhidi gida uku tun gaba ne Ibn Taymiyyah irin su Ibn Battah da sauran wasu malamai sun yi bayanin wannan tauhidul qasdi wal irada da tauhid al-talabi al-kaza duk malamin sun yi bayani duka kuma in ka koma ta karibi kusanto da ma'ana ne yanzu aka ce maka kadai ta Allah da ayyukansa duk wani aiki da Allah ne kadai yake kai da shi kadai yake kadai ta Allah da bauta shine la ilaha illallah kadai ta Allah da sunaye da sunobi kai yadda ba wanda yake da suna ko sai ba irin ta Allah to duk inda za a je a dawo wannan shine tauhidi to shi tauhidul rububiyya kadai ta Allah da ayyukansa mushrikai kafirai wanda manzo Allah ya same su yayin kiran su zuwa ga wannan addini su ba sa ja akan wannan mana in aka tambaye su waye hadisi sama suna cewa Allah ne waye ke saukar da ruwa Allah ne waye ke fitar da tsirrai Allah ne waye kasa Allah ne duk ba su da ja akan wannan su a inda suke da ja su bauta masa shi kadai amma suke da ayyukan da nashi wannan shine abin da ayoyin alqur'ani suke tabbatar mana kamar ga wannan aya wala in sa'altu kuma da zaka tambaye su man khalaqas samawati wal ard waya alati samai waya alati kasa la yaqulunna allah la tabbat hakika allah ne kun ga allah ya kawo amsar da zasu bayar ma da karfafawa tabbat zasu ce allah ne to haka mushrikan wancan lokaci suke kai amma wannan bai sa sun zama musulmi ba da aka yi jira zan samu wani mutum ya ce ya da Allah yake ruwa ya da Allah shi ya halicci sama shi ya halicci mutane shi ya halicci dabbobi shi yake azurtawa shi yake rayawa shi yake kashewa amma aka ce masa zo ka bauta Allah ka dai ce a'a ni ba sai dai bautawa shehu shi zai kai ni zuwa ga Allah to wannan zai hade da mushriki duk da ya ga da wannan abuwa domin wannan cewa la ilaha illallah din akan ta manzon Allah ya yi manzo Allah bai yi wannan kafirai dan muke da Allah yake ruwa ba sun san Allah yake ruwa dan muke yarda Allah ya halicci sama sun sani manzo Allah ya yaje su ne akan su bautawa Allah shi kadai to shi kuma tauhidul rububiyya in kai yarda da shi to yana lazimta maka ka yarda da kuma huta annabi kare shi yasa galiban alqur'ani yakan kawo tauhidul rububiyya kuma sai magana uluhiyya ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun da Allah ya ce ya ku mutane ku bauta wa ubangijinku alladhi khalaqakum wanda ya halice ku kaga kai yasa Allah ne yake halitta tauhidul rububiyya amma ubudu rabbakum tauhidul uluhiyya sai aka ce alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an فأخرج به من الثمرات رزقا لكم لكن فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون كونك في عقبة أيكم الله والذي سنياموك فتنمش الفلا سنياموك سما تزما جل تزما روا يتوقمك دروا لك سما يتسجد الليل والنروا أيكم الله كي فلا لكن في سودان حقا فلا تجعلوا لله أندادا kada ku sanya wa Allah kishiyoyi tunda kun yaji Allah yake wannan cin ayyuka kada ku sanya wa Allah kishiyoyi to ana muku ilzami da tauhid rububiyya akan firqo da tauhid uluhiyya da haka wanda yake imani da tauhid uluhiyya bauta wa Allah shi kadai to yana lajinta masa zai imani kuma da kaita Allah wajen ayyukan shi wanda yake da Allah yana da ayyuka yake bacce da su to abin da yake na daidai lazimi ne in yana da hankali kuma yake iman da bautawa Allah shi kadai to sai dai daga cikin abin damuwa a wannan zamani akwai waɗanda ma suna da awar musulunci amma kuma suna daukar ayyukan Allah su bai wa bayin Allah har wannan abu akwai mantakeci da ban tsoro can fa kafirai ne ake tambaye su waye halishi sama sai Allah ne waye tokar da ruwa Allah ne waye fitar da tsirrai Allah ne amma duk da haka wannan bai sa sun zama musulmi ba to ina wanda yake da awar musulunci kuma ya daukar ayyukan da kafirai ma sun yarda Allah ne yake kuma ya ba wannan Allah kunga akwai ban tsoro shi yasa da'awa zuwa ga tauhidi kiran mutane zuwa kade ta Allah da bauta wannan wajibi ne kuma kowane lokaci da zamani yana wajabta musamman kuma irin wannan lokuta da muke ciki sai kaje wani yana cewa wai za ka yi wa'azi kan tauhidi ai ka tafi kafirai shi yana da yanka maka gare ne ka dai ku bai tauhidi ba bayan ku a cikin musulmai akwai wanda ba su fahimci tauhidin ba dan mutiya bai ci tauhidi ba zai je yana kiran wannan cikin kabari yana ya azurta shi ba yana Allah shehu ka bamu ruwa ba zai ruwa ko ce shehu ka bamu lafiya ko kuma duk wadannan abubuwa ana jin mun gani kwanakin baya din mun gani shekarar da ta wuce mutumin da ya zo gaban kabarin wani shehu yana shehu an matsa mana wannan tsadar fitin din shehu ka yayi mana dama kai mana kai mana kai mana kowa ya ga wannan me yin wannan fa ba wai mutum bane haka wai wanda bai san ko bai iya karatu ya iya rubutu dan na san shi ba wai ban san shi ba ni na san shi yana karantawa ya rubuta amma kuma yazo yana cewa shehu kai mana kai mana kai mana kai yayi mana dama gurin ka muke ka kara wanda bai yake ka karan ko gurin shi ya fa mutu an binne shi a inda yake bai yi amfana wa da kansa komai to idan ya ga yanzu wannan kana jin ya zauna ba haka zai koya wa almajiran shi ba haka zai koya musu to sai su tafi ana irin wannan kaga mutum zai fadi me yake kira Allah sai kira wannan Allah sai kira wani Allah kaga ashe wajibi ne a cikin wannan al'umma a karanta yanzu ga wata musiba da take so ta kullo kai cikin al'umma in mutum ya mutu sai abin da shi a gida ko a masallaci sai kuma a dinga zuwa ana yin abin da bai halatta ba a guraren shi yasa shari'a ta ana binne mutum a masallaci saboda ko ba komai akwai zari'a ila shirk zai zama hanya zuwa ga shirka idan yanzu mun binne malam a masallaci mu muna da ilimin ba a bauta masa in tafiya ne ke biya wasu sai su bauta masa shi yasa duk wanda ya mutu ake zuwa a binne shi a makabartan musulmai manzon Allah da aka binne a nan da waɗannan sahabbai da aka binne wannan wani abu ne khususiyya ce ta su daga su za ka duk wani wanda ya mutu musulmi zuwa ake a binne shi an hada abin da mutum a cikin gida ko a cikin gida ba nan tana a masallaci saboda gidanka ana so ka dinga yin lafiya shi kuma sallah da kabari ba a so suna haduwa guri daya ko da kabarin a gefe yake ba shi za mu tanta ba ba a yin sallah a gurin saboda ne kiyaye aqidar mutane kiyaye tauhidin mutane da haka idan mutum ya mutu an je an binne shi a masallaci to ana nuna waɗanda za su baya cewa wannan fa na daban ne bayan ko tuka wanda ya mutu fata kake masa ba ka da yi kana da fata ne in yana da ayyuka na gari kana fatan Allah ya karɓi wannan ayyuka ya ba shi aljanna amma ba ka da tabbas shi yasa ma a abadi na addini da hukunci na aqida ba a yanke wa mutum hukunci da aljanna ko da kalli wani kace dan aljanna ne sai wanda nasi ya ayyana dan aljanna ne kamar sahabban manzon Allah ne yawa da manzon Allah ya ce aljanna sai jina Abubakar sai jina Umar sai jina Usman sai jina Ali Abdurrahman ibn Auf Talha Zubair ibn Awwam Sa'id ibn Zaid Nana Fatima Abu Huraira da sauran waɗanda manzon Allah ya tabbatar da nasi yan aljanna in ba waɗanda ba duk wanda ka zo sai dai ka ce muna kyautata mai zato muna mai fata to yanzu sai a zo a binne mutum sai kuma a zo a daga abubuwan da bai halatta ba addu'a ibada ce ba a roƙon kowa sai Allah da ka da zaran mutum ya ce ya wani ka ba ni lafiya yayin shirka ya wani ka azurta ni yayin shirka domin wani din nan ba aikin shi bane ko yana da rai ko da yana da motsi yana da lafiya ba shi yake azurta ba Allah ne fabtaghu indallahi rizqa wa'budu washkuru ku nemi arziki a wajen Allah ba a nema a gurin wajen wani Allah to dan haka wannan yana cikin abin takeici ake mushrikan farko sun san ayyukan Allah ba ta raba wadannan ayyuka ga wani Allah kuma a ce yau ga wani yana da awar musulunci kuma yana daukan ayyukan Allah yana ba wani bawa wanda ba kowa bane ba abin da zai yi Allah ya gaya mana duk waɗanda kuke kira waɗannan ibadun amsalukum bayi ne kamar ku ba za su iya amsa muku ba in ma sun ji walau sami'u mastajabu lakum da za su ji ma ba za su iya amsa ba dan wanda ya mutu sai Allah ya ga dama ya ji Allah bai ga dama ba zai ji ba in Allah ya ga dama sai ka je kai mai magana ya ji ka ba zai dai amsa maka ka ji ba in Allah bai ga dama ba kuma ba ma zai ji ba duk abin yana hannun Allah madaukakin sarki da haka anan Allah yake cewa qultu ka gaya musu afara'aytum ma tad'una min dunillah to yanzu abinda kuke kira kuma bayan Allah wanda ba Allah ba kuke bauta kuma bayan Allah in aradani Allahu bi dhurri in Allah ya yake ni da wata cuta mana Allah ya kaddara wata cuta za ta same ni hal kunna kashifatu dhurri za ke yayin cutar da Allah ya yi ba za su iya ba amsar ba za su iya ba to haka duk wanda za ki kira kuma bayan Allah in Allah ya kaddara ma wani bai ci kanka ba zai iya ba haka nan au aradani bi rahmatin ko ya nufi ni da wani jin kai hal kunna musikatu rahmati za su iya rike rahmar Allah ba za su iya ba to tunda ko ba za su iya wannan ba gajiyayyu ne ba cancanta abota musu ba duk abin da ba zai amfana da kai ba zai cutar da kai ba cancanta da bauta ba domin ai kana yin bauta da neman lada to shi bai iya baka ladar kana yi da tsoro to shi bai iya ma wani cutarwa to me kuma cancanta yana cancanta abota musu da haka wannan bai cancanta abota ba domin ba zai iya wannan ba ko dan adam da yake motsi ko aljani da yake kai kawo ai zai iya cutar da kai sai Allah ya kaddara maka bai ta amfani da kai sai Allah ya kaddara kamar yadda muka ji a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa ba wanda zai iya cutar da kai ko ya amfani da kai sai da abin da Allah ya rubuta maka to ba dan tana kuma abin da yake gunki ba dan tana wanda ya mutu da zarar mutum ya mutu motsi ba ya yi duk girman mutum duk darajar mutum duk fararen shi in ya mutu in ka aje shi a nan inda ka aje shi baka dauke shi bai nan bai ya motsawa ba inda zai je da haka yanzu shi ma mai rauni ne addu'a yake bukata da haka Allah ya ce qul hasbiya Allah ka ce Allah ya yi sammu wannan shine tauhidi kai shine ma'ana wanda ake dogaro a gare shi kada ka dogara ga wani kowa bayan Allah madaukakin sarki kisa ana Allah ya ce alaihi yatawakkalul mutawakkilun ga Allah kadai masu dogaro suke dogara ba sa komawa zuwa ga wani abu daban annabi Hud alaihi salam yace mutanen sa suke cewa inna qulu illa ataraka ba'du alihatina bi su'in ko wanda ganin allolin mu fa sun shafe ka da wata cuta wai suna zuratar da annabi Hud suna cewa waɗannan allolin namu ga kinan sun shafe ka da cuta qala inni ushidullah ina fada wa Allah wa shahadu shaida anni bari'un mimma tushrikuna min duni da faranta da duk abin da kuke shirka da shi koma bayan Allah fakiruni jami'an kuma la tudiru in za ku yi wani abu akan wannan da'awa da nake akan wannan kira da nake yi ku yi kada ku tsorara inni tawakkaltu ala allahi rabbi wa rabbukum na wa rabbi wa rabbikum na dogara ga Allah ubangiji na ubangijin ku na dogara gare shi ma min dabbatin illa huwa akhizun bi nasiyatiha ba wata dabba wata halitta da ke tafiya bayan kasa ba ce Allah yana rike da ragamarta da makwarkwadarta duk wani abin da ya gani na tafiya bayan kasa a hannun Allah yake dan haka in za ku yi wani abu ku yi inna rabbi ala siratin mustaqim hakika ubangiji na yana kan tabarki madaidaici to dan haka anan wannan aya akwai kira zuwa ga kaita Allah da bauta kira ga kaita Allah da ayyukansa kira da dogaro ga Allah madaukakin sarki kada mutum ya yadda ya miƙa dogaran shi ga wani Allah kai dai ka riki sababi kuma ka roki Allah ka mai da labarinka zuwa ga Allah ubangiji yana jinka yana ganinka kuma shi ne kadai mai yi duk wani wanda ka gane mu wa bayan Allah bai yi amfani da kai ko ya cutar da kai sai da abin da Allah ya riga ya rubuta Allah ya kaddara maka lokacin yayi zamu tsaya nan sai idan Allah ya kai mu gobe insha Allah ta'ala sai mu dora abin da muka karanta ne daidai Allah ya ba mu lada wanda ya zama da kuskure Allah ya yafe mana ya ba mu ikon gyarawa Allah ya karba abubuwan da muke gabatarwa wannan azumi mai albarka Allah ka yafe mana kurakuranmu Allah ka ba mu zama lafiya a ƙasarmu da dukkan ƙasashen musulmi gaba ɗaya Allah ka sanya albarka a cikin rayuwarmu Allah muna tawassuli da wannan karatu duk wanda yake da bukata ta alkhairi Allah ka biya masa Allah ka amintar da mu daga abin da muke tsoro Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka ƙara mana albarka da wadata subhan ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين